Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakken labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani mitaccen dan jam'iyyar Democrat a komitin harkokin shari'a ya ce abin takeici ne kasidar da jam'iyyar Republican ta fitar da ake takaddama akai, inda ake zargin masu gudanar da bincike na hukumar FBI da aikata ba daidai ba a binciken da suke gudanarwa kan zargin Russia da yin katse London a zaben shekara ta 2016. Yace kasidar tana da kurakurai kuma masu kunyatarwa. Don dan majalisa Jero Nedler ya bayyana a martanin da ya mayar kan kasidar da ta mamaye harkokin siyasa Amurka wannan makon cewa kasidar da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin ya fitar abin takeici ne, kuma ya kamata 'yan jam'iyyar Republican a majalisa su ji kunya. Takaddadan Nedler ya rubuta wa abokan aikinsa na jam'iyyar Democrat mai shafi 6 da tashoshin watsa labarai na talabijin suka samu. Ta ce kasidar da ake kira kasidar Nunes da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa da David Nunes na jam'iyyar Republican ke jagoranta an rubuta ne da gangan da nufin bada hankalin jama'a, kuma tana cike da kurakurai. Fitar da kasidar ya ƙara zafafa takun saka tsakanin shugaba Trump da abokan tafiyarsa 'yan jam'iyyar Republican a majalisa ɗaya ɓangaren da kuma 'yan jam'iyyar Democrat da manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a ɗaya ɓangaren, kan ko an sa siyasa a binciken katse London da ake zargin Russia da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka. Aƙalla jami'an soja 11 sun rasa rayukansu, waɗansu 13 kuma suka raunata a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai kan wani wuri da ke arewa maso gabashin Pakistan, inda mayaƙa suke da ƙarfi a lokutan baya. Harin ya faru ne jiya Asabar da dare a wani yanki da ke kuzazzaban Swat, inda jami'an soji suke binciken ababen hawa bisa ga wata sanarwa da aka fitar ba a hukumance ba, sanarwa kuma bata ba da ƙarin haske ba. Majiyu sun shaida murya Amurka cewa jami'an sojin suna wasan ƙwallon raga ne lokacin da nakiyar ta tashi. Kakakin haramtacciyar ƙungiyar Taliban a Pakistan ya ɗauki alhakin harin nan da nan, yace harin ya hallaka sojoji da dama. Ko da yake mayaƙa suna ƙarin gishiri a adadin waɗanda suke kashewa, ƙungiyar Taliban a Pakistan tana da ƙarfi a Swat kafin sojoji suka ƙaddamar da wani hari suka kakkaɓe su daga kwazazzaban a shekara ta 2009. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta ce an harbo ɗaya daga cikin matuƙan jiragen samanta kusa da garin Sarakef na ƙasar Siriya da ke ƙarƙashin 'yan tawaye jiya Asabar. Mayaƙa kuma suka kashe shi bayan da ya tsalle daga cikin jirgin ya dare ƙasa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai sa ido kan harkokin ƙasar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin. Ta ce matuƙin jirgin saman yana tuƙa jirgin ƙasar Rasha ne samfarin Su-25, wani jirgi mai inji biyu da ke tafiya ƙasa-ƙasa wanda aka ƙera domin ƙara mara bayan Dakarun da ke yaƙi a ƙasa. Matuƙin jirgin ya fice daga jirgin ne bayan da aka harbo jirgin aka lalata shi. Saidu da ke wurin lokacin da lamarin ya auku sun ce an kashe matuƙin jirgin ne lokacin da ya buɗe wuta kan 'yan tawayen da suka yi ƙoƙarin kama shi. Kamfanin lallacin labaran Reuters ya labarta cewa ƙungiyar mai da'awar jihadi da ake kira Tahrir al-Sham da ke da alaƙa da tsohon reshen ƙungiyar Al-Qaida a Siriya ya ɗauki alhakin harbo jirgin da makami mai linzami da ake kakkaɓo jirgin sama wanda ake kafawa a kafaɗa. Waɗansu rahotanni na nuni da cewa wannan ne karon farko da 'yan tawaye suka kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha a Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Argentina jiya Asabar a wani kwana biyu na ziyarar kwanaki uku da ya kai yankin inda ya tattauna da jami'ai kan harkokin diplomasiya da kuma wasu manyan batutuwa. Tillerson ya tashi daga birnin Mexico bayan ganawarsa da shugaban kasar da waɗansu manyan jami'an gwamnati ranar Juma'a. Bisa ga tsarin tafiyar tasa dai Tillerson zai ziyarci babban birnin kasar Argentina inda zai gana da takwaransa George Faure. Gobe Litinin kuma zai gana da shugaban kasar Argentina domin tattaunawa kan batutuwa da suka shafi shiyar da suka hada da zaben da ke karatowa da kuma rudanin siyasa da ake a Venezuela.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saurara da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin zai duba batun yadda mutane ke cewa suna dindina kudarsu ne domin kawai suna neman katin zabe domin kusan dukkan wakilan sashin Hausa da ke Najeriya waɗanda suka bi sawun yadda ake samun wannan katin zabe da yawan jama'a suna kokawa ne akan wahalar da suka ce suna sha akan wannan katin na zabe wasu duk da lokacin da suka cewa sun bata kuma suke batawa har yanzu wannan kati bai kai ga hannunsu ba kai barkan cika ku da surutu bari mu faro takon daga jihar Bauchi inda Abdulwahab Muhammad ya tattauna da waɗannan bayan Allah
na Murtala Muhammad ina jawo mazaunin garin Bauchi dan anguwar jawo abin da gaskiya mu a nan Bauchi muna dan fuskantar matsalar rashin gudanarsa akan yanda aka fara dan kaman ni yau na ta wajen wata guda ina jele je kan ta gawo sun ta ma wani lokaci aka ce in ni ma aikaci ne a ce in fito da safe na kan fito karfe 7 amma yanzu na samu a ce an raba fom dole zan yi rushi in fito wurin aiki so yanzu ma ga dan ni yau na zo an bani zuwa karfe 3 yanzu na dawo karfe 3 kuma gashi ma da alaman ba zai yiwu ba
sunan Alhaji Abubakar Dawa Chali a ta wannan katin zabe dai mu ya zama mana alagagai zaka kwana ka kune ka sake kwana baka samu naka ba baka ji wanda ya gama wanda ya gana ka ba kuma a doka na kasa ya kamata su kansu hukumomi su adalci matalakawa domin wannan katin shiri zai baka dama ka zabi abin da kake so domin ya taimake ka a lokacin rayuwanka ya maka abin da kake so zaka zabi dan majalisa ko wani to yanzu ka zo ka samu babu wannan kuma lokaci yana neman ya kure sannan ana nema a mai da wannan abu kamar a yi sabotajin din abin ya zama na sai wasu daban ake ba su wannan kati kaga yana nuna maka cewa har yanzu mu talaka bamu da wani yanci a kasar nan sai dai a gaya maka a magana a baki
a jihar Plateau kuwa ga yadda tattaunawar Zainab Babaji ya kasance da wasu bayan Allah kan wannan batu
sunana Karimatu Ben
ina da katin zabe
ban da katin zabe a halin yanzu
me yasa
dalili da yasa ban yi ba shine wurin da ake yin katin zaben baya kusa da ni yana da nesa kuma ko na je sai samu layi a can sosai wanda mutane sun taru sosai ba ni da lokacin da har zan jira har zuwa wancan daga safe har yamma har dare ana yi to layin ya kai yawa gani da yara gida nakan dawo in yi abinci
to amma ba ki ganin kamar yana da muhimmanci ki saboda ki samu ki zabe
ni na fi kowa farin ciki so in samu wannan katin zabe dan in yi zabe to damuwar shine kamar yadda na faɗa layin da aka samu a can da kuma yin sa da ba a yi shi kusa da ni wanda zan samu in yi ba shi yasa amma ina marmari in yi zabe da wannan katin
suna Adamu Abubakar
kai katin zabe
ban yi ba
to me yasa ba kai katin zabe nan
eh na sha zuwa lai 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 ta no kuma nima mun nima abinci na kasuwa shi yasa ina gaji ko sana wasar
to amma ba ka gani yana da muhimmanci kai saboda ka samu kai zade
kai musamman ma na fi kowa sun amfani wannan saboda wannan lai da yayi yau anje a koro ne anje a koro ne shi yasa na
daga jihar Plateau bari mu yi Kano tare da Mahmud Ibrahim Kwari
isa aiwa
kai ka ci zabe
eh kwari kwa nayi
ya kaka ka same shi
eh kamar yadda dai kowa yake yi shi katin zabe mutum zai je cibiyoyin da hukumar zabe ta tanada haka naje nan ma kamar yadda kowa ya je aka yi mana abin da ya kamata shigar da sunaye da dai sauransu bayan an gama daga baya muka je center da ake karba da farko da naje dai ban ganawa ba sai daga baya wani dan ungon mu sai ya ana dudubawa sai aka gano na wasu yi min waya yace ai ya ga katina anan hukumar office na hukumar zabe
kafin wasu mutane suna korafi cewa in nasu ya fito zaka ga an rubuta suna ba daidai ba ko ranar haihuwa ko wani abu kamar haka dai an sami wato wani abu wanda bayanansa ba shiga daidai ba kai naka abin yake
eh kwarai kuwa ni ma an samu wannan matsalar sai daga baya ma na gano ma sai shigar da sunan ba daidai ba da naje ba
Jibrin Idris kan haka ce zabe gaskiya ba ni shi ya me faru
eh to gaskiya a lokacin da ake yin wannan katin zabe ai saboda yanayin aiki na ayyuka sun yi min yawa ban samu damar in je INEC in yi wannan katin zaben ba ko in je mazabata in yi wannan katin zaben ba saboda ba ni ma da lokacin da zan iya tsayawa in je in yi katin zaben saboda yanayin aiki
a jihar Niger ko wasu bayan Allah ne suka shaidawa Mustafa Nasiru ba tsare cewa
sana Muhammad Kabiru kamfanin Bobi dan gwangwani Mariga local government justice
Malam Kabiru ya batun katin zabe da ake aikin badawa yanzu
rai da game da wannan aiki na batun katin zabe an ce sai ka je bangi sannan kai katin zabe misali a yanzu nan masallatai mu duka inda ake sallah ana hudubobin cewa muhimmancin katin zabe kai kokari ka tashi ka je ka yi shi saboda shine ci gaban ka da ci gaban kasan ka
amma yanzu to kaga ana zuwa bangin ajiyar su
to wasu ko motawa ka aje kyauta su ba za su je ba amma duk da haka nan akwai masu tashi su je su
amma ya kaga tsarin nan na cewa sai hedi ko ta karama hukuma za a yi me zaka ce game da haka
to ina neman INEC ta taimaka cewa sai an je bangi wani bai da kudin zai je bangi wani yana da karin zai je bangi saboda daga nan in zaka je bangi sai ka zuwar dawa bangi sai ka kashi dana 4000
sunana Umar Usman Nagogo mazaunin Menene
me ra'ayinka game da rajistar kada kuri'a wato katin zabe da hukumar zabe ke bayarwa yanzu a Najeriya
to alhamdulillah yana da kyau abinda hukumar zabe suka yi kamar yadda muka ji labari akan maganar Niger akwai mutane kaman 80,000 da wani abu da suka mutane 93 da suka yi 93 da suka yi wannan rajista amma ya kamata hukumar zabe su duba su gani a ce a kowane hukuma karaman hukuma wurin rajista wuri daya ne a gaskiya wannan magana ba ta yi ba
shi ko Murtala Faruk sanin na a jihar Sokoto ga abin da suke cewa da shi kan wannan al'amari
ai sunana Sa'ad Muhammad Shuni eh kware ko yana da masaniya da wannan shirin na hukumar zabe mai zaman kanta saboda ina da wannan katin ta zabe ta dindindin da yake kuma sunan da yake gare ta ya sha bamban da sunan da ke nake amfani da shi musamman ga takarduna da nake karatu da su to da naje wajen su na same su na yi musu bayani kuma sun bani form na ciki an gyara min wannan sunan haka zalika sun bani wato duplicate copy sun ce in aje shi in lokaci yayi waccan ta hito mai karfin nan original kenan permanent za su kira ni sai su bani ita
kamar tsawon lokaci ka dauka kamin ka samu ka kammala wannan sabunta
eh to gaskiya ban bata lokaci ba saboda ina ganin kwata-kwata ban bata awa uku rin ba
amma menene kake gani ya kamata a ce hukumar zaben ta yi bisa ga irin wannan yanayi
babban abin da ya kamata ta yi shine karfafa yin yekuwa saboda aikin su ba aiki ne wanda aka samu biyan bukata ba tare da an sanar da mutane ana yin wannan aiki ba babban dalili shine ba ranar da babu bukatar yin wannan aiki nasu
daga Sokoto bari mu cilla jihar Oyo tare da Hassan Umar Tambuwal inda wannan bayan Allah ke cewa
sunana Temitar Wahab nan a Kelly local government Ibadan
ko ka san ana register yanzu
ana register amma local government suke secretariat suke amma dai akwai wahala in aka je mutane suna da yawa haka je kuma za a ce a baka wani duplicate ne takarda ba ainihin abin nan za a bada ba.
Wato mutane sun yawa a layi kenan?
Ah, mutane sun yawa bisabilillah sun yawa wajen.
Sunana Kasim a Australia.
Ka yi register?
Ban yi register ba saboda ba sana register ba.
To ka taba zuwa ka nema wajen da aka register?
Ni ban taba zuwa, ni ta kaina nake nema abin da zan ba iyalina da yara da mata saboda ba san cewa mana ana register ba.
To can da ka taba yin register shekarun baya?
Na taba yi na amma word yake yi amma na ga wannan na wannan karan na ga ba iya word ba.
To idan ana yin word zaka je kai?
An da na yi word an ji mu san je.
To da yake muna kurancin Najeriya ne, bari mu zauta zuwa kudu maso gabashi da Alfonso Okoro-Igwe. Ga kuma abin da wasu suka shaida masa kan wannan katin zaben.
Ibala Amina Voters Card.
Yes, Abalam, this is last year.
Eden on whatever market to vote.
Yes.
Again to Liako.
Yes, 2019 Adlam Red.
Elekwenu, Lilanya again, vote, Gajito.
I have Bala card now. Right, Josie, I vote to, why pro vote to came in and I open up, I'm crying, Pagano. So why pro, where this voters card, I buy out. Then they vote, Emily, why pro, Baka,
Abalam Voters Card, November, 12, the Melan Union, that's
mutumin farko Mr. Cyril Njoku ya ce tun fara yayin register kuma shirye yake ya kada kuriyarsa, amma yana so duk wadanda zai kadawa kuriyarsa su yi fi sabilillahi su tabbatar sun cika alƙawuran da suka yi wa al'umma. Mutum na biyu kuma mai suna Mr. Silvanus Ohu Abunwa ya ce shi ma ya yi register da shi da matarsa tun ranar 12 ga watan Nuwamban bara, kuma yana so duk wadanda za a zaba su yi iya bakin kokarinsu su tuna da talaka.
Kana za mu kulle da jihohin kudu maso kudu tare da Lamido Abubakar Sokoto.
Kuma ne sunana Bari Bulu Afu, kuma ni dan jihar Rivers ne, kuma na karbi kaci na zabe wanda hukumar zabe ta kasa ta rarraba ga yan Najeriya.
I will use my voter's card judiciously.
Shi kuwa wannan yace.
Yes, I'm collecting my voter's card. Okay, basically, voter's card is meant to vote a candidate of your choice.
Yana cewa ne sunana Mr. Goodwin, ina da katin zabe kuma muhimmancin katin zabe a gare ni domin in zabi wanda nike so a shekara ta 2019.
To sai dai shin hukumar zabe na sanar da wannan korafe-korafen kuwa? Idan tana sane, me take yi ko kuma me za ta yi? Sauran watanni 12 kacal ne fa a gudanar da wannan zaben, abinda kuma suke cewa idan ana samun matsalar samun katin zabe tun yanzu, to shi kansa ya zaben za ya kasance kenan. Kash, sai da lokacin da muke da shi ba zai ba mu damar mu kawo muku martanin hukumar zabe akan wannan batu da ma waɗansu batutuwa ba, amma ku tarbe mu a cikin shiri na gaba. Yanzu a madadin daukacin wakilanmu da suka tattaro muna ra'ayoyin jama'a akan wannan lamari da Julie Gresham da ta da sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A rana mai kamar ta yau Lahadi, yau kimanin shekaru biyu aka samu rikicin da ya kunno kai tsakanin mabiya Shia da kuma sojojin Najeriya a birnin Zaria, wanda ko ya ci gaba hayi haifar da kame shugaban su Sheikh Ibrahim Yakubu Ezazaki da kashe wasu daga cikin mabiyansa da masu tsaron lafiyarsa da ma babban likitansu da kuma dan jarida wanda ma ke zama kakakin Sheikh Ezazaki Malam Ibrahim Usman. Daga baya gwamnatin jihar Kaduna ta ko kafa kwamitin bincike kafin daga bisani kuma sai mai shari'a na babbar kotun tarayya Abuja alkali Gabriel Kolawole ya ba da umarnin sakin jagoran yan uwa musulmin kana ma ba ga sakin nasa cikin kwanaki 45, an kuma ba da hukuncin bashi diyar naira miliyan 50 da ma kuma gina masa sabon gida a duk inda ya zaba a jihar Kaduna. To sai da kuma an dau tsawon lokaci kafin ma shugaba Buhari ya ce uffan kan wannan batu, inda ma a karon farko a hirarsa da manema labarai da aka yi da shi ya kusan shekara guda, shugaban Najeriya ya ce ma yana sane da abin da ya faru, don haka ko da aka ƙara tambaye sa sai kawai kada baki da cewa yi ba zan ce ban san wani abu da ya faru ba, domin ko da shugaban kasar Iran ya tuntube ni na ce ka san kowace kasa akwai tsarinta kuma za mu bi yadda doka ta tsara. Lamarin ya faru ne a wata jiha, don haka mun kyale gwamnatin jihar Kaduna da kuma sojoji da masarin hukumomin tsaro su yi nasu aikin. To sai dai ko duk da wannan umarni da kotu ta bayar tun farko yau fiye da shekaru biyu, gwamnatin Najeriya ta ki sakin malamin, lamarin da ko yanzu ke ci gaba da ja martani da zaman dishin da ma zanga-zanga a ciki da ma wajen Najeriya. Malam Ibrahim Musa na kuwa cikin shugabannin kungiyar ƴan uwa musulmi a Najeriya.
Sunana dai Ibrahim Musa, kuma ni ne shugaban dandalin yaɗa labarai na harkar musulunci a Najeriya. Abin da sa muke zaman dirshin a Abuja da kuma muzaharori a sauran manyan garuruwa na musamman na arewacin Najeriya shine domin mu jawo hankalin al'umma zuwa ga irin zaluncin da aka yi wa jagoran mu Sheikh Ibrahim Al-Zabzaki tare da harkar musulunci a Najeriya tun shekarar 2015 a watan Disamban wannan shekarar kenan, da kuma kira ga ita hukuma ya kamata a saki wannan bawan Allah ya je ya kula da lafiyarsa.
To amma ayyan labe ko cikin kwanakin nan ma shugaban naku Ezazaki a yayin tafitaccen hira da ƴan jarida, ko shin baku gamsu bane?
Bayyana da shi jagoran mu Sheikh Al-Zabzaki gaban ƴan jarida kuma aka nuna wa duniya, wannan bai gamsar ba. Dama su sun yi ne don su nuna su karyato ta jita-jita da suka yada cewa ya yi shahada. To, amma duk wanda ya kalli wannan bidiyo din ya san cewa lallai malam fa yana bukatan ya fita da gaggawa a je a sake duba lafiyarsa.
A Litinin din da ta gabata ne ma dai aka faso masauraran ɗaukar ƙarar da gwamnatin Najeriya ta yi game da hukuncin kotun farko na sakin Ezazakin, kuma yayin zaman kotun wanda shi ne ma na farko tun da gwamnati ta ɗaukar ƙarar, an fakwa shi lokaci ana tada jijiyar wuya tare ko da musaya ya wu tsakanin lauya mai kare Ezazaki Femi Falana da kuma lauyan gwamnati Oyoko Lawusho. Ko da yake duk da rashin samun bayanai daga ɓangaren gwamnati, alƙalan ɗaukar ƙarar sun ce sakin Ezazaki ba zai ma hana gwamnati ɗaukar ƙara ba. Ba ma tun yau ba ne dai masana da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adam ke fa gani akwai abun duba game da ci gaba da tsare Zazzaki. Malam Musa Jika na ƙungiyar kare haƙƙin bani Adam ta Amina Sai Safa Group ya ko an karar da gwamnatin ƙasar ne game da illar da ke akwai na ƙin bin umarnin kotu.
To, mu abin da muke kallo a nan wani karan tsaye ne ga dokokin ƙasa da kuma abun da ya shafi haƙƙin ɗan Adam. Saboda kotu ɗaiɗaiɗai kusan kotu guda biyu suna ba da beli a kan maganan Sheikh Ibrahim Al-Zabzaki. To har kuma yau ga matsayin da ya samu kanshi na rashin lafiya wanda yake bai da isasshen lafiya a jikinsa. So kaga munan abin da muke kallo har kullun shine gwamnati ya kamata ta riƙa kallon abubuwan da za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Wani lokaci kaga gwamnatocin nan su suke jan rigingimu a ƙasa ake samun fitintunu. Kaga kaman wannan na shi Zabzaki din nan kullun ana faman zanga-zanga. Kaga akwai matsaloli wanda ya shafi shi kanshi tsaro din, domin wannan barazana ne ga abin da ya shafi tsaro.
Amma dai ita takaitacciyar bayanan da ya gama ne ma labarai bisa rakiyar jami'an tsaro na DSS Ezazaki rike da sanda hannu kuma sanye da tabaru a idanuwarsa ya bayyana cewa ciwon ya tsananta ranar Litinin, to amma daga baya sai lamarin sun maraguwa, kuma ko ba komai a karon farko jami'an tsaro sun bani na ga likitocina, don haka ma likitocina ne suka duba ni, a baya likitocin jami'an tsaro ne ke duba ni. To amma ko a wannan karon sai nake ina samun sauki, godiya nake game da addu'o'in ku duka. Yadda zuwa yanzu duk kan je daga bakin gwamnatin Najeriya abun koya ci tura, domin ko da na tuntube shi Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaban ƙasa Buhari kan hakokin yaɗa labarai, ya ce na tuntubi ministan shari'a wanda kawai yanzu kuma haka ta fa bata cimma ruwa ba. To sai dai ku amma wata zantawar da na taɓa yi da shi a makonnin baya, mai taimakawa shugaban ƙasan kan hakokin yaɗa labarai ya ce bai kamata ƴan shi'a su zargi Buhari kan ƙin sakin shugaban nasu ba Sheikh Ibrahim Ezazaki. Ya ce duk da cewa kotu ta yanke cewa a saki Ezazaki, amma kuma ai akwai wasu da suka shigar da ɗaukaka ƙara a kan batun. Ya kuma ƙara da cewa ba ma ga batun ɗaukaka ƙara, hakanan kuma akwai wasu rahotannin tsaro da hukumomin tsaron ƙasa ma suke dogaro da su. Najeriya dai ƙasa ce ma da ke bin tsarin sai kullanci, wato ba ruwanta da addini, wanda kuma kawai yanzu ba san yadda maza ta kaya ba yayin da magoya bayan izazzakin ke ci gaba da zaman dishin da mazan da zaga sai abinda koyi ture gugu na di Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Tau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.